Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cocin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahotanni da suka hada da rikicin zabukan fidda 'yan takara a jam'iyyar APC mai mulki da kuma tallafi da hamshakin dan kasuwan nan Indimi ya bayar ga 'yan gudun hijira a cikin gida. Sai kuma dokar da kasar India ta kafa da ya shafi kashe aure, Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba. Kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Yan majalisar dattawan Amurka karkashin jam'iyyar Republican jiya Alhamis sun ce akwai mutukar zakuwa da rashin hakuri kan batun tantance mutumin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da sunansa don zama alkali a kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh. Suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta FBI bai tabbatar da zargin yunkurin yin fyaɗe da ake ma alkalin ba. Senator Orrin Hatch ɗan Republican daga Utah ya ce ya kamata mu wanke shi ba tare da ɓata lokaci ba. Ya ƙara da cewa ba za mu lamunta da siyasar cin mutunci ba. A halin da ake ciki kuma, 'yan Democrats sun daɗa tsananta adawarsu da Kavanaugh. Alƙalin kotun ɗaukaka ƙara, wanda ƙara masa girma zuwa alƙali a kotun ƙoli, zai sa masu ra'ayin riƙau su yi rinjaye a kotun na tsawon shekaru 10. Wajibi ne sanatoci su sirrinta cikakken rahoton na FBI, wanda aka amince masu su karanta a keɓe a wani ɗakin da ke cikin ginin majalisar dattawa na Capitol. To amma 'yan Republican da dama fitowarsu daga ɗakin ke da wuya, sai suka yi ta gaya ma manema labarai cewa ba su ga wani abu cikin rahoton da ya tabbatar da zargin yunkurin faɗi da aka yi ma Kavanaugh ba. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leken asirin Rasha su 7 da laifin kutsen kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da mugan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake zargin ƙasar Rasha ta yi. Da yake bayyana tuhumen a birnin Washington, mataimakin Attorney General John Dames ya ce 'yan Rasha ɗin da ake tuhuma ma'aikatan hukumar leken asirin sojojin Rasha ne RGRU a takaice. Kuma a baya mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi, Robert Mueller, ya tuhumi mutane ukun da batun kutsen kwamfutocin jam'iyyar Dumakar a lokacin zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara 2016. To amma Damas, wanda shi ne shugaban sashen tsaro na ma'aikatar, ya ce tuhume-tuhumen na baya-bayan nan basu da alaka da binciken da ake yi kan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi a zaben shekarar wato Amurka na shekara 2016 ɗin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin China da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga sharba shanu a tsarin siyasar Amurkar. A wani jawabi jiya Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce China so take kawai ta wato wani daban ya zama shugaban Amurka. Yana mai zargin China da abin da ya kira katsal London a tsarin demokradiyyar Amurka ta wajen amfani da tasirinta ta hanyar da bai dace ba. Waɗannan kalaman na zuwa ne mako guda bayan da shugaba Trump ya zargi China da yunkurin yin katsalandan a zaben Amurka na rabin wa'adi wanda za a yi a watan gobe. Kuma shugaba Trump ya ce Pence zai yi cikakken bayani.
Labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskar rahotannin nama jihar Borno Najeriya inda aka kaddamar da rukunin gidaje 150 kin dan kasuwar nan Muhammad Indin ya gina wa ƴan gudun hijira na cikin gida. Bayan kaddamar da gidajen Dr. Indimi ya bayyana abin da ya sa ya zabi garin Gala domin gina gidajen.
Yau a Borno a dai shekaru irin nawa ba wanda fi ni sanin Gala sai dai kaman Gala Dimanti kuwa shine da na bude ido na gan shashan. So Gala tana cikin raina dalili nan na fara kasuwanci nakan je har Gala da kafa ina yaro karami
daga Maiduguri
sometime da keke sometime da damuna in muka fara zuwa mukan yi kwana 30 a hanya ba mu je ba ba wahalar da ban sha ba Gala shi yasa naga cewa fa yanzu ya kamata nayi wani abu shine dalili
kamar rukunin gidaje nawa ne za ka kasa a garin Gala
gidaje 100 family 100 yanzu kaman na bama mun samu mutanen da za su shiga already duk mun shirya komai da komai family su 100 mutan 600
kamar ya wannan rukunin gidaje zai kasance ne
kowanne gida da akwai daki uku da falo da bayan gida da kitchen
an gina su ma mutanen gari ne ko kuma mutanen da wannan rikicin Boko Haram ya tattaba
ba zan iya cewa rikicin wani abu ba mutanen dai da suke da wahala wanda aka rurrusa musu gida aka kokona musu gida wanda suke cikin wahala kuma in ga maka yanzu muka fara
kaman nawa kashi aka kiyasa za ka kashe
wannan sai dai ka tambaye office ina amma dai ka san gida 100 ba karamin abu bane kana magana kudi mai yawa
kenan shugaban gidauniyar Indimi Foundation ke bayani game da sake so mu gina gidajen nan guda 100 ga yan gurin hijira a garin Gala bayan kaddamar da wasu gidajen guda 100 da aka yi a garin Bama Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su
daga ayyukan jin kai kuma sai harkokin siyasa a jihar Niger Najeriya inda aka gudanar da zabukan tsaye da ƴan takara a babban zaben da za a gudanar cikin shekara ta 2019 Mustapha Batsari gare ka
jam'iyyar APC a Najeriya ta bayyana sakamakon zaben fiddagwani na takarar mukamin kujerar dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger da yake bayyana sakamakon zaben sakataren kwamitin shirya zaben da uwar jam'iyyar ta APC ta turo daga Abuja wato sakataren kwamitin Honorable Saidu Akau Salihu ya ce Alhaji Sani Musa 313 shine ya lashe zaben fiddagwani na APC da kuri'u 39,192 yayin da ya kada abokin takararsa kuma sanata da ke kan gado a yanzu barista David Umaru wanda ya samu kuri'u 5,870 kamar yadda ya yi karin bayani
kuma muna ga ma jama'a duk wannan dile domin chairman namu yayi tafiya zuwa Abuja ne ba wanda ya ga mana mu bar zabe ba mu samu wani director haka ba
to bayyana sakamakon wannan zabe dai ya zo ne a daidai lokacin da al'ummar jihar Niger suka shiga wani yanayi na rudani a sakamakon wani labarin da ya bazu ta kafofin sadarwa na zamani wato social media da ke nuna cewar uwar jam'iyyar ta APC a Abuja ta marusa sakamakon zaben tare da ayyana sanatocin jihar Niger guda uku da ke kan kujera a matsayin ƴan takarar jam'iyyar ta APC to akan haka ne ma jam'iyyar APC a jihar Niger ta kira taron manema labarai inda ta ce labarin babu gaskiya a cikinsa kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Ismaila Modibbo ya yi karin bayani
zaman dardare ya kare tunda kwamitin da Abuja ta turo su suka sanar kuma suke aiki a madadin Abuja anan
ya wancan labari da ke yawo cewa ma an soke zaben Niger
to in ko har an ce an soke zaben Niger kuma masu gudanar da zabe sun gabatar da wanda ya ci zabe kaga wancan labari ya zama kanzon ku rage ke
to shi ma dai mataimakin ma'ajin jam'iyyar APC a Najeriya barista Muhammadu Tanko Zakari ga abin da ya shaida mun ta wayar salula akan wannan labari na social media
saboda kowa zai faɗa abin da zai masa dadi ne kuma daga zarar wannan ya jefa wannan ya jefa wancan haka za a yada shi amma ita wannan takarda mai sa hannun shi Adam Kotemale hutan national secretary ba ku san da ita ba
kina ga ma cewa ni ban ganta ba wani nasara ne zai wahala ci a matsayin sa shugaban jam'iyyar ita wannan matakin
jam'iyyar ta APC dai ta ce nan gaba kadan ne za ta bayyana sakamakon zaben fidda gwani na masu neman mukaman sanatocin a yankin Niger ta Arewa da kuma Niger ta Kudu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya dauki matakin dinke barkar da ake fama da ita a jam'iyyar APC kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya yi ko mana daga Abuja.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da waɗansu gwamnoni guda takwas karkashin jagorancin gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari, inda gwamnonin suka ce sun tattauna ne da Shugaba Muhammadu Buhari akan matsalolin da suka shafi zabuka na fitar da ƴan takara na jam'iyyar su ta APC. Kamar yadda gwamna Abdulaziz Yari na jihar Zamfara ke bayyana mu a fira da nayi da shi, wannan ganawar na da muhimmancin gaske ganin irin kalubalen da waɗansu gwamnoni suke fuskanta a jihohinsu a ciki har da jihar shi ta Zamfara. Na nemi yayi min ƙarin haske dangane da dalilai da kuma abubuwan da suka faru tsakaninsu da Shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shi na shugaba ga jam'iyyar ta APC ta ƙasa baki ɗaya.
To abubuwan da muka tattauna gaskiya yana da alaka ne da matsaloli na jam'iyya a jihohi da kuma ainihin alakata da kuma wa jam'iyya ta ƙasa. Wasu gwamnoni da ke shugabancin jam'iyya hasali ne da kuma masu kama da irin Ogun, gwamnan Ogun da Imo da Niger da Nasarawa da Ondo da Imo duka mun haɗu a madadin sauran gwamnoni. Akwai sauransu daban-daban inda za a ce an yi primary a nan amma kuma an zo an samu akasi kila an ce musamman na sanatoci ko kuma na 'yan majalisar wakilai na sanatoci ne hasali inda za a ce an hana wannan shiga takara saboda bai cika ka'idodi ba saboda muradin cewa wani ya zo ya wuce a madadinsa. Bisa ga wannan sai muka gancewa muhimmi ne mu jawo hankalin ita ko jam'iyya ga cewa ita siyasa fa ana yanta ne a gida ne kawai, ba Abuja ba kuma National Assembly ko kuma anywhere ko wani wuri ba, ana yanta ne a ainihin gida. Ita harkar siyasa gaba ɗaya sha'ani ne wanda shahi al'ummar gida. To muka zo muka gaya masu cewa kamar yadda kake girmama haƙƙi na 'yan jam'iyya na jihohi da ƙasa gaba ɗaya cewa aƙalla kana son kowane ɗan adam ya zancewa ya san muhimmancinsa a cikin wannan mu'amala. So inda al'umma za su je su tattaru su yi zaɓe sannan kuma su dawo a zo a ce zaɓen nan bai yi ba saboda wata sha'awa ko kuma wani hange, su muna gana akwai buƙatar a jawo hankalin shi shugaban jam'iyya ganin cewa ya huskanci aikin jam'iyya gadan-gadan kuma bai yiwuwa aikin nan na jam'iyya sai an yi haɗin gwiwa da waɗanda 'yan jam'iyya a jiha.
To amma a fahimtar ka akwai wani irin mataki da shugaban zai ɗauka tun da akwai uwar jam'iyya kuma yana ta nuna cewa ba zai so ya riƙa tsallan da akwai abubuwansu ba.
To ai Umaru shi ne uban jam'iyya ne. Yau duk wanda ya nasara bayan shugaban ƙasa yake. Idan abin nan gaba ɗaya lalace kuma jin zayinsa bayan shugaban ƙasa ne. Saboda haka shi ne uban jam'iyya. Shi ne ke tsawatawa kuma abin da matakan mu ga bayan da muka yi. Mun tabbatar da cewa zai tsawata mun ga matakan da ya ɗauka a gaba gare mu kuma in Allah ya so za a samu natija ga abubuwan da aka fuskanta. Hasali ni na yi mashi ƙorafi akan cewa an tura mani wani wanda yake da wani ra'ayi na daban akan ya je shugabanci kula da primary ɗina na gwamna na jihata saboda hange da cinkan cewa maƙasudinsa ga ɗan wani ɗan takara da ke da sha'awa ko wanda ya ɗauki nauyin a kawo shi a jihar ba zai ci masa ba kamin a ƙara zaɓe ko a kawo rahoto kai tsaye ya ce ya soke zaɓe. Kuma ni ina ganin ban san dalilin shi na cewa ya soke zaɓe bayan zaɓe ana ci ana yi ganin cewa an kwana uku a cikin rana saboda ganin kasance al'umma su dawo daga yin zaɓe na ce a cigaba da zaɓe za mu tattara sakamakon zaɓe kuma za mu kawo shugaban ƙasa. Shi ne uban jam'iyya ɗauki matakin da za a ɗauka akan tabbatar da zaɓe ko soke zaɓe mu rasa jihar Zamfara.
Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari da ya jagoranci waɗansu gwamnoni guda takwas da suka gana da Shugaba Muhammadu Buhari a Abuja dangane da matsalolin da ke fuskantar jam'iyyar APC a sha'anin fitar da 'yan takara na matakai daban-daban a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
Ku bar mu rufe taskar hotonin namu da batun zamantakewar iyali. Kwanan nan hukumomi a ƙasar India suka ayyana wata doka da ta yi tanadin daurin shekaru uku a kurkuku ga duk magidancin da ya yi wa matarsa saki uku a jere lokaci guda a wani mataki na rage sakin aure barkatai a faɗin ƙasar. Yanzu haka dai mata da malamai a jihar Kano da ke Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da wannan matakin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana.
Dadin da naji da farin cikin da na samu a cikin zuciyata game da wannan doka ta kasar Injiya sai naji ina ma a jihar Kano aka yi ta, domin kalubalen da mata suke ciki. Yanzu zancen da nake muku, a shekaran jiya wallahi alazimi case din wata mata zamu yi ƴaƴanta 11 da mijinta ya mata saki uku kawai dan ya aure ya shekara 17, babu sidi babu sadada.
Hajiya Altani Abdullahi kenan shugabar kungiyar Zawarawa da marayu ta jihar Kano. Kimanin shekaru biyu baya, mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya kafa wani kwamitin malamai da masana dokoki da shari'a da kuma zamantakewar aure, wadda aka ɗorawa alhakin nazari domin fitar da wani daftarin doka da zai takaita yanayin sakin aure a sassan jihar Kano, kwatankwacin matakin da hukumomin India suka ɗauka a kwana-kwanan nan. Barista Aisha Abdullahi Tijjani, lawyer gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara, ce ta yi tambihi akan yunkurin fadar Kano ta wannan fuska.
Wannan doka da India suka yi hoɓɓasa suka yi, wannan doka ce daman da take a musulunci. Ai, sarki ya fito da doka makamanciya irin wannan, ko dai ba kan wannan hukunci take ba, ai hoɓɓasa yayi wajen gyara al'amuran aure, wanda ana nan ana sa rai Allah ya fito da dokar, tunda har yanzu ita ma bata kullun. Duk inda muka san za mu yi advocacy, muna kokari mu ga mun samu wanda zai tsaya tsayin daka a hada kan masu dokar nan a yi a fito da ita, tunda gaskiya dadewar da ta yi bai dace a ce ta dade ba, kuma har yanzu mun rasa dalilin dadewar ta.
A cewar Hajiya Altina Abdullahi, duk da yunkurin gwamnatin jihar Kano na daukar nauyin hidimar auren Zawarawa a yan shekarun da suka gabata, har yanzu alƙalman Zawarawa a Kanan na karuwa.
Babu wata rana ta Allah da aure 20, 30, 40, 50 ba zai mutu ba. 60, 70 kuwa su kuma ya suma. Bai mutum ba, amma yana hanyar mutuwa. Mata tana gidansu, ko tana ofishin ƴan hizba, ko tana ƙungiyoyin mata masu kare haƙƙoƙi, ko tana kotun alƙali inda za a kashe mata aure.
To sai dai a cewar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, kwamandan hukumar hizba ta jihar Kano, babu ƙasa da za ta iya kafa dokar hana saki a duniya baki ɗaya.
Ba wata ƙasa a duniya da ta isa ta hana saki, sai dai ta yi matsari in za a yi saki ya zama cewa mutum ya san menene saki, kuma me yake biyo bayan saki. Yanzu misali, mutum ya saki matarsa da ciki, watakila ya yi haka ne don ya huta. To in ya zo sai a ce akwai haƙoƙi guda biyar da suka hau kanka. Na farko, yanda ka sake ta nan, to za ta zauna a gidanka, a ɗakinta, za ka ci gaba da ciyar da ita, da tufatar da ita, har zuwa lokacin da za ta haihu. Da ta haihu ta gama idda, yanzu nonon da yaron zai sha ba naka bane, nata ne. Don haka sai an yi tsada, an faɗi kuɗin da za a shayar da nono tsawon wata 20 ko 24. To bayan ta gama shan nono kuma sai a shiga marhala ta uku, to yanzu za ta riƙe maka ɗanka zuwa yaye, zuwa kulawa da shi har ya wayo, nawa za ka biya ta? Sannan kuma daga nan sai a shiga kuma tofar da magani da makaranta da asibiti da duk wani nauye-nauye, sai an dinga rubuta wa mutum yana biya. Sannan kuma sai ya nema mata watakila inda za ta zauna ma ta yi wannan aikin, don watakila ba gidan mahaifinta ya kamata je ta yi wannan aikin ba, tunda mijin za ta wa aiki ba mahaifinta ba. Haka nan lokacin da mace take neman, lalle sai mijinta ya sake ta, to sai a karanta mata, yanzu fa yana dauke miki nauyin kaza da kaza, in kika tafi gidanku ba dole ne mahaifinki ya ci gaba da wannan ba, sannan ba dole miji na biyu da zai fito ya kai wannan ba, ko ba dole ki samu mijin da wuri ba.
Malam Aminu Ibrahim Daurawa kenan anan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Ya salamu, hayya hayya. sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Munira Suleiman Tanimu, matashiyar da ke da kungiya mai zaman kanta, ƴar kasuwa, wanda kuma ta shiga fagen siyasa. A hirar da nayi da ita, ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Ni dai mutum ne a Kaduna ce, kuma da kauyen Samunaka, wato Lere local government a Kaduna. Aka haife ni a Kaduna, na tashi a nan nayi nursery, nayi primary, nayi kuma secondary zuwa SS3, na kuma tafi Kano wato FGDC Minjibir. Na je nayi SS1, ina na dawo na gama Agumi College, na gama secondary school, sai na koma UK nayi educational management a diploma. Sannan na zo na gama degree ina a sociology wato a University of Abuja. Sannan kuma na tafi wato Cambridge, na je Harvard na yi course a leadership. Sannan kuma na dawo Nigeria, na tafi Lagos Business School, shi ma dai na yi leadership management, na kuma yi government relations. So alhamdulillahi dai muna nan dai har yanzu dai karatun dai ban gama ba ne dai a nawa ganin.
Allah sarki, to ashe kice yar kasuwa ce kiki na, tunda naji business da fannin kasuwanci kika karanta a kwasa-kwasan da kika yi a baya.
Eh to alhamdulillah, gaskiya mahaifina shi ya fara ma bani jari na ina shekara 19. Ina karatu na dan fara siyarwa dan dai-dai-dai din da kakuna da su takalma. Allah ya sa abin da ya bani kuma ya amfana, na zo na fara dankuna wato na mata. Sai san komai sai Allah ya sa albarka a gare ki. Albarka to wannan gaskiya na dan samu matsala, domin kana da jama'a wanda suke tare da kai wanda za su taba ni ba ni. Na ƙara zuwa na fara irin business na gyaran gida, wato interior decoration, shi ma kuma Allah ya sa min hannu, na zo na dan faffara shi ma na dan samu dai dan riba gaskiya alhamdulillah. To daga nan kuma na fara harkan kiwon kaji. Yau wato shi wannan an fara daga kaji 1,000, kin ga yanzu kuma Allah ya taimaka ina da kusan 5,000 ga wani abu
da kaji.
A Kano akwai kaji, ana sayar da kaji kuma ana sayar da koyaye. To ni ba mu tabbace ba gaskiya wanda kake giving up, wai in abu ya faru kawai ce shi kenan, tunda ya faru na watsar. Sai na gane cewa fa in ko ba wai kana business din da ranka ke so ba ne ba. To fa ba fa yanda za a yi fa wannan business din ka ya albarka. To inda na gode wa Allah yanzu wato ina da event center, wurin yin biki haka da sauran su a nan Abuja, babban ɗaki wanda ake rentin ana taro na biki, taro na graduation, taro na komawa irin taro ne. Kuma gaskiya alhamdulillah ya zama fitacce a nan garin Abuja, kuma jama'a da dama sun san shi. Gashi ina harkan transportation, ina da ƴan motoci haka na haya bikin Kano, Kaduna, Abuja.
Kina harkokin sufuri
kenan.
To ya kike yin wannan sana'a ita kuma?
To shi kuma wannan kinga kaman akwai motoci kusan 9 yanzu haka. To kinga yanzu abu ne guda 2 a nan. Akwai dokokin da za ka yi agreement da su cewa tsawon shekara ɗaya ko shekara 2 in ka maido min da kuɗin motar nan da riba ta, zan bar maka motar ya zama naka ɗaya kenan. Akwai kuma agreement da za ku yi, za su dinga biyan su duk wata kuɗin aikin su, su dai kawai duk abin da suka haɗa za su dinga baka duk sati ko kuma duk wata.
To bayan ga waɗannan sana'o'in da kika lissafto mani, akwai kuma wasu abubuwa daban da kike yi? Kin taɓa yin aikin gwamnati ko aiki a wani wuri haka ko kamfani?
Gaskiya ni dai tun da na taso ni business nake, gaskiya ban taɓa yin aiki a ko ina ba, kuma gaskiya ban ma taɓa da sha'awar ma na yi aiki a ko ina ba. Saboda tun da kin ga aikin ma da za ka yi kana yi ne domin ka samu rufin asiri, to in kuma business ɗinka na tafiya daidai kin ga alhamdulillah alhamdulillah.
To yanzu ke kin wagon mace kasuwanci ya fi maki wani aikin gwamnati ko wani aiki na daban?
Eh to yanzu da ka zan iya faɗa haka ba, tunda kin ga yanzu ai takara nake yi, kuma takaran da nake yi kuma ya shafi gwamnati.
A kin koma fagen siyasa kenan yanzu?
Eh to amma da ma cikin ka nake, na 2016 ma na yi takara, Allah ne dai bai bani ba wannan.
To yanzu takaran me kika tsaya?
Na fito tasirar 'yan majalisa ta jiha, wato na Lere ta gabas kenan, Samunaka. Ni kaɗai ce ma mace ke takara a gaba ɗaya local government ne.
To ga ki mace, ga ki kuma matashiya, kin shiga harkar siyasa. Me ya baki ƙwarin gwiwa, ko me ya sanya miki ra'ayin shiga siyasa?
To alhamdulillah, na farko dai zan iya cewa gado ne, inda mahaifina a ciki na tashi na same shi, kuma zan iya cewa footsteps ɗin shi nake bi, kuma na daɗe ina sha'awan nemi. Amma dalilin da ya sa nake yi, wato akwai abubuwa da dama da kai ma a mace kana so ka yi contributing ma ƙasa.
Ko ka ba da gudunmuwa
ka yawa domin ci gabawan kasa, ai ba inda aka ce ai mata ba su iya ba da gudunmuwansu ba ko wani abu. To amma ta yaya za a saurari maganar su, ko kuma ta yaya za su yi magana a ji? Inda dole sai ka shiga fannin siyasa, kuma dole sai kana riƙe da wani ofishi na gwamnati, sannan fa za ka yi magana a saurare ka, ko kuma sannan za ka iya ba da gudunmuwanka.
Jama'a masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20 na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Munira Suleiman Tanimu da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum biyoyi Hausa, mai magana Sani Muhammad daga Karmu Abuja. To dangane da irin abubuwan da ke waruwa, irin su rigingimu da ke waruwa a ƙasanmu Najeriya, abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya irin kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan abun ya ta'azzara. Muna kira ga gwamnati su tashi tsaye su magance wannan abin.
Assalamu alaikum, mai magana Musa Sadi Gobir, Sokoto State, garin Malam Mai. Yau abin da ya sa nace zan kira ku, isar da ku cewa ina jin daɗi da irin shirye-shiryen ku da kuke yi a kowane lokaci. Amma ban taɓa jin kuna magana cewa sabon birnin Gobir ma ko wani abu, har yanzu ban taɓa jin wani wakili na ku za ta karɓi hoto daga nan irin yadda ruwa ke ci mana gari, ruwa daban-daban suna yanke mana gari ruwa, sai an zauna a gari sai ruwa su kore gari, mutane su tashi su koma wani wuri. Har yanzu ba ta kwashe an kawo rahoto ba daga wannan yankin namu na ƙaramar kusan birnin Gobir.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran a takaice, 'yan majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican jiya Alhamis sun ce akwai matuƙar zaƙuwa da rashin haƙuri kan batun tantance mutumin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da sunansa don zama alkali a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh. Suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta FBI bai tabbatar da zargin yunkurin faɗi da aka yi ma alkalin ba. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa tana tuhumar wasu jami'an leƙen asirin Rasha su bakwai da laifin kutsen kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da muggan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa, da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake ma ƙasar Rasha. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin China da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga sharaba shanu a tsarin siyasar Amurkar. A wani jawabi jiya Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce China ta so ta yi shishige a siyasar ƙasar.
A gaida ka almasi masu saurare, nan kuma za mu kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labarai, da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin, da ba da umarni alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.